Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata, shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar. Na kwarma da duk wani da ya saki dukiyar al'ummar kasar, inda har majalisa ta amince da kudurin doka da aka gabatar mata wanda daga baya ya zama doka bayan kwashi lokaci mai tsawo ana tattaunawa akai. Dokar na dauke da shuruɗa masu yawa da suka hada da wanda za ta kare wanda ya fallasa akan kudaden da aka tabbatar na sata ne, da kuma shuruɗan da za su bayar da damar daure mutum idan ya farma tukan ƙarya. An dai kafa wannan doka ne domin ƙarfafawa 'yan Najeriya ƙwarin gwiwar fitowa, sanar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi ɓoye kuɗaɗe da sace-sace da yi wa ƙasa zamba. An kuma yi wa duk mutumin da ya fallasa wani da ya kwashi kuɗin gwamnati ya ɓoye, kuma aka gudanar da bincike aka tabbatar da gaskiyar lamarin da ƙwato kuɗaɗen, to za a baiwa mutumin da ya fallasa ladan kashi 5 cikin 100 na kuɗin da aka samu. Kasancewar irin tasiri da wannan shiri ya yi a makon da ya gabata, mun ji daga bakin mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Malam Garba Shehu, yana faɗa mana cewa saboda irin tasirin shirin, har shafin yanar gizon da aka samar domin mutane su riƙa kai tsaye gumi ta lalace saboda irin yawan mutanen da take samu. Wani abu rashin jinaɗi kan batun shine mutane kan kawo mana ƙorafinsu kan fallasa irin waɗannan kuɗaɗe ko ma sanadiyar samo maƙudan kuɗi, amma waɗin ma ba sa samun ladan ko kuma su shiga wata matsala. Mutum na farko da muka fara duba batunsa shine Dr. George Ubu, wani ƙwararre mai bincike na musamman wanda ya ce ya gano kuɗin gwamnati fiye da naira biliyan 400, amma bai samu ladan fallasa da aka alƙawarin bashi na kashi 5 cikin 100 ba. Duk da yake dai shirin ciki da gaskiya ya hira da Dr. Ubu da harshen Turanci, kasancewar baya jin Hausa, amma mai taimakawa Ubu na musamman injiniya Magaji Muhammad shine ba mu labarin abin da ya faru a makon da ya gabata, kuma muka yi alƙawarin kawo mu ƙarashin hirar da muka yi da shi. Ga kuma ƙarashin tattaunawar.
Bari ma mu gane dalla dalla mana, shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu, shin kuɗaɗen na wani ɓangare ne? Kun yi bincike su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kuɗaɗe a waɗannan bankuna tare da kuke magana?
Yawwa, waɗannan kuɗaɗe dukkan ma'aikatun gwamnati ne, daga NNPC zuwa Port Authority da sauran agencies ɗin gwamnati. Daga nan ne amfani da na'uransa na kwamfuta ya binciko wannan abubuwa da sauransu, da shi ma da consultant ɗinsa suka haɗu a cikin bankunan taron nan a cikin kwana 27, Allah ba su sa'a, suka gano kuɗaɗen da aka sace wa gwamnati. Yake fatan shugaban ƙasa ya sa baki a gaggauta dawo gwamnati da kuɗinsu, shi kuma a bashi kuɗinsa na 5% on 3.6 billion naira.
Amma kafin mu fara wannan hirar da kai, ɗazu na ji kamar kuna wata tattauna cewa ma akwai lokacin da har aka zo aka kama shi.
Akwai lokacin da aka kama shi saboda bankuna kansu a lokacin ba su nemi bashi haɗin kai ba, shi kuma ya nuna cewa shi kishin ƙasa yake gabansa, suka yi da shi ya ƙi karɓan wannan abu, so daga baya suka bi ta baya.
Ya ƙi karɓan wani abu?
Sun nemi su haɗa baki da shi, su baya cin hanci, ya bar aikin da aka sa shi. Ya ce shi baya da ƙasar da tafi ƙasarsa Najeriya, shi mai kishin ƙasa ne saboda kansa, ƴaƴansa da jikokinsa, don haka shi ba son kwabansu aikin ƙasa zai yi.
Baka fayyace mana ba yaya aka yi aka kama shi? Kuma misali a ce mutum ya gano irin waɗannan kuɗaɗen, ko da ba a bashi ladansa ba, mai kai kuma ga za a zo a kama shi?
Ba an kama shi, aka je aka bincika, mutum ne mai gaskiya, aka sake shi, aka kuma bashi hakuri da sauransu. Aka bincika kuɗi sun amsa kuɗinsu, aka ce minista ta gaggauta biyan hakinsa 23.6 billion naira. Har yanzu ba ta biya ba, yau wata 8 da kusan sati 1 kenan.
Shi yanzu yana bin haƙƙi biyu kenan, haƙƙin ladansa da kuma cin zarafinsa da aka yi na kama shi, ko yaya?
Batun kama shi an bashi hakuri, kuma ya hakura, shi mai kishin Najeriya ne tunda an fahimci aikinsa na gina ƙasa ne da sauransu, shi a biya shi hakinsa na 23.6 billion naira sai yanzu, saboda ƙarfafawa sauran jama'a gwiwa, domin shugaban ƙasa mai adalci ya biya duk wani ɗan Najeriya aikin yi, tunda tana da lada na kashi 5% ga duk wani bara da ya saci kudin gwamnati, kuma koda gidanku ne aka sata ka fallasa za a baka wannan. Kaga barayi yadda suka yi a Najeriya kenan, duk wanda Najeriya an bashi aikin yi.
Barayi ko wadanda ake zargi dai da cewa sun dauki kudin gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba.
To wadanda ake zargi sun dauki kudaden gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba. Don haka duk wanda Najeriya in ya bi hagu dama ba zai tafiya mai nisa ba, zai iya kawo mutum ɗaya biyu. Kaga in ya samu 5% abin da wannan ya tara da ake zargin, to ba karamin kudi ba ne.
Don haka dai injiniya ka duba mutum ɗaya a bashi ladan naira biliyan 23 daga kudin Najeriya, wannan kudin hankali zai iya dauka?
To ai kudi ne kamar a fasa buci ne da a wancan gwamnatocin ba yadda suke dama. A su ma'aikatun gwamnati bayan account na gwamnati suna da kuma account nasu, amma sai su hada da sunan gwamnati sai su rinka dincina suna ta abinsu da sauransu. Da gwamnati mai adalci ta zo ta babu Buhari ya ce duka waɗannan account da ake da su baki ɗaya haɗe su account guda ɗaya, wanda duk abin da zai shiga ana gani, duk abin da zai fita ana gani bisa ga adalcinsa. To bisa ga wannan dama bankunan su kansu bankunan kasuwanci daɗi suke ji, ana hada baki da su, su ma su samu abin da suka samu, aikatun jami'an gwamnatin su samu abin da suka samu. To da wannan gwamnatin zo aka hada komai a wuri daya, ba sa samun yadda suke so, shi yasa suke kafan baya waje a kokari a mai da kudin zuwa TSA.
Azu ka ce har ma ko rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa, ta ina kuka tura wannan takardar?
Takarda mun rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta Office Chief of Staff, a rubuta daya biyu, har yanzu ba mu ji komai wajen shugaban kasa ba.
Ya nuna kuna da tabbacin cewa shugaban kasa yana da wannan labari tun da wasiƙa kuka rubuta masa, kuna jin ya karanta wasiƙar ce ya aje ko wani tunani kuke yi?
Kodayake Office babban shugaban kasa babban office ne, ko da bai samu kai tsaye ba jami'ansa mai yiwuwa sun samu.
Ai, wannan za a iya cewa kaga shi wannan aiki da yana harkar kwarewa na ta na'ura mai kwakwalwa da waɗannan makudan kuɗaɗe da ya gano kuɗaɗen ka nuna ma kamar ai har yanzu suna ma cikin bankunan nan suna zaune.
Kuɗaɗen duk suna nan a bankunan, ba a mai da su TSA ba har yanzu. Mu addu'armu a mai da su account na bai ɗaya na TSA. Ba a mai da su gwamnati za ta amfana da biliyan 450. Wannan biliyan 450 kusan kuɗaɗen da ake raba jihohi na watanni ne. To me zai hana gwamnati ta gaggauta maidawa kuɗaɗe zuwa TSA domin ta rage wa kanta zafi, tana cewa babu kuɗi, ga kuɗaɗe kuma a kwance, me yasa ba za a maida ba? Shi wannan ban Allah Dr. George Uba kuma dai aiki tukuru ma Najeriya, saboda kishin kasarsa a biya shi commission dinsa.
A duk Najeriya waye ne ya taɓa yin aiki ya samu irin waɗannan makudan kuɗaɗe da kake magana injiniya Magaji? Najeriya nan fa ƙasa ce ta wajen mutum miliyan, yanzu ana cewa an dushi 200 fa.
Tun da aka yi Najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cikin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama Najeriya kuɗi biliyan 473 da 'yan kai, ba a yi wannan ba. Har ma'aikatar EFCC yawan shekarunta da sama da shekara 10 ba ta iya sama gwamnati wannan kuɗin ba. So don haka Dr. George Ubo abun yabawa ne ƙasa, kuma irinsu ne kamata a nemo a ba su lamban yabo.
Injiniya Magaji Muhammad Yaya, mun gode ƙwarai watakila sai mu sake tattaunawa in Allah ya yarda a wannan hira.
To godiya nake.
Makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya, kuma da yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙƙin hakan ya rataya a wuyansu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, Mr. Phil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.